This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 22 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, labarin janyewar shugaba Joe Biden daga takarar neman tazarci a wa'adi na biyu shi ya fi daukan hankalin jama'a a kafafen sadar zumunta a kasar China. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kamo hanyar zuwa Amurka, inda ake sa ran zai gabatar da jawabi a gaban majalisar kasar. Sannan bakin haure masu shigowa Amurka ta kan iyakar Mexico sun bayyana fargabar yuwar janye damar da ake ba su su ketara zuwa Amurka har idan Trump ya yi nasara a zaben shugaban kasar Amurka.
To kan labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa wasu yan boko haram kimanin 263 sun yi kauya ga rundunar tafkin Chadi shiyar Kamaru.
Lalle ci gaba ne, amma abin da ya rage ita gwamnati ta fito da hanyoyin dakile damar da wayannan mayaka ke da shi na daukan sabbin mayaka, damar da suke da shi na samun makamai, da kuma damar da suke da shi na tattara kudade.
Za kuma a ji cewa mutane a sassan duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan janyewa da shugaba Joe Biden yayi daga takarar shugaban kasar Amurka.
Wannan daidai na ra'ayi da shi, ya gwada a kaman shi shugaba ne mai jin ra'ayin jama'a, ga kuma ya kamata ya zama darasi ga 'yan siyasan Afirka, yin jama'a kaza suka ce ba su wani kaji ka yaki da shi.
Kamar kowane yammacin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Babangida Jibrin ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo batun inganta ilimi a Kano da ma Najeriya baki daya. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Labarin janyewar shugaban Amurka Joe Biden daga takarar neman tazarci a wa'adi na biyu shine maudu'in da yafi daukan hankali a kafafen sadarwa a kasar Sin yau ta Litinin. Cikin wata sanarwar da aka fitar jiya Lahadi da rana a Amurka, Biden ya sanar da cewa ba don komai ya dau wannan matakin janye neman tazarci ba, illa don ya maida hankali akan yi wa kasa hidima a matsayin shugaban kasa. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin kasar China ta yi gunda bakin ta akan wannan al'amarin. A wani taron manema labarai da aka saba gudanarwa a yau Litini, mai magana da yawun ma'aikatar tsaron China Mao Ning ta ki cewa uffan, sannan ta ce batun wato zaben shugaban kasar Amurka al'amari ne da ya shafi harkokin cikin gidan Amurka. Sai dai kuma an karanta labarin janyewar takarar shi daga zaben shugaban kasar sama da sau miliyan 400 a kafar yaɗa labaran China Weibo, wanda ya samu dubban ra'ayoyin jama'a. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kamo hanyar Washington yau Litini, inda ya bar baya da kura ganin yayin da ake ci gaba da gwamza kazamin fada domin gabatar da jawabi a gaban majalisar Amurka a daidai lokacin da ake fuskantar rashin tabbas bayan da Biden ya janye takarar shi na neman tazarci a wa'adi na biyu, yayin da ake ci gaba da kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Ana dada samun damuwa akan yuwar yakin ya dada bazuwa a Lebanon da Yemen, sannan a wani bangaren kuma Amurka tana tsakiyar gangamin yakin neman zabe mai tangal-tangal. Jawabin Netanyahu na iya haifar da rikici a bangarorin biyu. Janyewar Biden daga takarar zaben jiya Lahadi ya janyo hauhawar ya tattare da al'amari, musamman ma da aka yi da cewa har yanzu akwai batun jam'iyyar Democrats za ta mai gurbinsa da shi kana wanda zai zama shugaban Amurka na nan gaba. Daruruwan bakin haure ne daga kasashe daban-daban suka kama hanya daga kudancin kan iyakar kasar Mexico a kafa jiya Lahadi a yunkurin ganin sun tsallaka zuwa Amurka. Wasu daga cikin mutanen sun ce fatarsu ita ce su karasa Amurka kafin zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba, domin suna fargabar cewa idan Trump ya yi nasara a zaben zai cika alkawarin da ya yi na rufewa mutanen da suke neman mafaka kofar shigowa Amurka. Muna fuskantar barazanar yiwuwar janye damar da ake ba mu niketarawa kan iyaka, a cewar Miguel Salazar, wani bakon haure daga kasar El Salvador. Yana fargabar cewa sabon gwamnatin Trump tana iya daina amincewa da shigowar bakin haure wanda aikin ake bin tsarin CB1, wata manhajar da masu neman mafaka suke amfani da ita don neman damar ganawa da jami'an shige da fice akan iyaka, idan inda suke bayyana musu dalilin su na neman a ba su mafaka.
To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan Boko Haram kimanin 263 daukacinsu 'yan asalin Najeriya suka miƙa wuya ga rundunar tafkin caji shiyar Kamaru, baya ga wasu tara da aka kashe duk a tsawon mako guda. Daga Abuja, ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Rundunar kawancan kasashen yankin tafkin Chadin ta karbi ƴaƴan kungiyar Boko Haram kimanin su 263 ga mayakanta sashi na daya dake kasar Kamaru. Mai magana da yawun rundunar Lieutenant Kanar Abubakar Abdullahi ya min karin bayani.
Wannan runduna ta haɗin gwiwar kasashen tafkin Chad wanda aka fi sani da Multinational Joint Task Force na ci gaba da samun nasarori a wannan aikin da take gabatarwa da muka kira Operation Lake Sanity 2, inda makon da ya gabata muka samu nasarar karban ƴan Boko Haram tare da iyalinsu guda 263 waɗanda suka miƙa wuya. Sannan kuma mun samu nasarar hallaka wasu guda tara da kuma amshe makamai kala daban-daban.
To dukkanin su waɗannan adadi da kace sun kai 263, dukkan su mayaka ne?
Kusan kaso zuwa kaso uku ne. Akwai maza magidanta guda 50, akwai kuma mata su ma magidanta guda 93, sannan akwai yara maza da mata guda 120. Da
sun miƙa wuya ne a lokaci guda a wuri guda, sannan 'yan asalin wace ƙasa ne?
A guguwar miƙa wuyan ta fara ranar 11 ga watan Yuli, inda wasu 'yan ta'adda suka miƙa wuya ga sojojin MNJTF da suke aiki a garin Wulgo da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru. A binciken farko da muka gudanar ya nuna cewa dukkan mutanen da suka miƙa wuya da suna cikin al'ummomin Najeriya ne. Saboda haka sai aka muka miƙa su ga hukumomin sojan Najeriya da suke aiki da Operation Haɗin Kai da ke arewa maso gabas ɗin Najeriya domin a ɗau mataki na gaba.
A baba nan dai sojojin na tafkin Chadi a cikin wani farmaki da suke kaiwa mai take Operation Lake Sanity 2 na afkawa 'yan ta'addan a zirin tafkin Chadin.
A wani kuma aikin dai da muke yi na amfani da makami, karinmu sun yi nasarar samun hallaka 'yan ta'adda guda tara tare da ƙwato manyan makamai da alburusai a sashi na uku wanda ake kira Sector 3. To waɗannan ayyukan da muka gudanar a wannan runguna ta Multinational Joint Task Force manuniya ce da ƙoƙarin da wannan runguna take don maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin tafkin Chadi.
Lieutenant Kanar Abubakar Abdullahi, kakakin rundunar kawancan ƙasashen yankin tafkin Chadi. Ga masanin tsaro Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gama mai ritaya, wannan miƙa wuya na 'yan kungiyar ta Boko Haram babban ci gaba ne.
Wannan yana nuna maka cewa an samu ci gaba, an samu nasarori a bisa yaƙi da ake da 'yan Boko Haram a wannan sashi na tafkin Chadi.
To sai dai kuma mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel, Dr. Kabiru Adamu, da ke ganin wannan ci gaba ne kwarai da gaske, amma ya ce akwai ƙofofi guda uku da ya kamata a toshe.
To inda gido ke tsaka, lallai ci gaba ne, amma abin da ya rage ita gwamnati ta fito da hanyoyin dakile damar da waɗannan mayaka suke da shi na ɗaukan sabbin mayaka, damar da suke da shi na samun makamai, da kuma damar da suke da shi na tattara kuɗaɗe. Da zaran ba a rufe waɗannan ababe uku ba, to haka matsalar za ta ringa ci gaba.
Dr. Kabiru Adamu. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Sau'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya mai me shekaru 81 ba da sanarwar janye takarar shi na neman tazarci a wa'adi na biyu, sannan ya ayyana mataimakiyar shi Kamala Harris a matsayin wacce yake so ta maye gurbin shi a takarar zaben, wannan ya sa muryar Amurka ta jiyo ra'ayoyin Amurkawa a birnin New York a game da wannan al'amari da ba a taba ganin irinsa ba. Franchi Langford ta ce,
"I'm just shocked. I want to know what's going on."
Na yi mamaki sosai. Ina so ban fahimci abin da ke faruwa ba. Abin da na faɗa kenan karon farko da na samu labarin janyewar takarar shi. Amma har idan Kamala Harris za ta maye gurbin shi, hakan ya dace. Ita kuma Narida Sarashin ta ce, "Tunanina shine ya kamata yi murabus ba shi da cikakken lafiya da lafiyar kwakwalwa da zai iya ci gaba da takarar. Ya kamata a ce ya hakura, ya barwa wani yayi takarar." Yau Litinin sojojin Isra'ila sun buƙaci Falasɗinawa su fice daga wani yankin da ake gudanar da ayyukan agajin jinƙai a zirin Gaza. Hukumar sojin ta ce tana shirin kaddamar da ayyukan soji akan mayakan Hamas waɗanda suka shiga cikin mutane suka saje a yankin, sannan suka auna Isra'ila da rokoki daga wurin. Yankin ya kunshi gabashin yankin ayyukan jinƙai na Musawwi wanda yake kudancin zirin Gaza. An daga Falasɗinawa da dama masu neman mafaka lokuta da dama a sa'ilin da Isra'ila take ta ruwan harharanta ta sama da kuma ta ƙasa.
To sai da Aisha Ma'azu da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan gane muka dusa, inda kamar yadda yake a sauran kasashe, jama'a ke ta bayyana ra'ayoyinsu kan janyewar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi daga takarar shugabancin kasar. Ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Idris Abdullahi Bako, gare ka.
Kimani awanni 48 bayan shugaba Joe Biden, wanda ke murmurewa daga cutar COVID-19, ya ce zai koma kan yakin neman zaɓe a wannan makon, sai kwatsam ya fitar da sanarwa a shafinsa na kafar sadarwa ta X da ke cewa, "Duk da cewa niyyata ce ta sake tsayawa takara, na yi imanin cewa zai fi dacewa da jam'iyyata da kuma ƙasata in janye daga takara don in mayar da hankali kawai wajen cika aikina a matsayina na shugaban ƙasa zuwa ƙarshen wa'adina." Mai sharhi kan harkokin siyasa na cikin gida da ƙasa Malam Isa Abdulsalam ya yaba wa shugaba Biden da ya dauki wannan mataki na janyewa daga takarar.
"Wanga mataki na rashin shiga cikin takara a 2024 da dai zabe American da shugaban ƙasa Joe Biden ne shi mutum ya yi doko wani mataki ne karfi wanda yake ya ajiye son ƙasa da son cigaban ƙasa fiye ga son kanshi. Ya amince kamar maganganun da ɗan ƙasa suka yi tare da abubuwan da yake yi bai musu ba, ya amince kamar a yanayin lafiyar shi da wasu abubuwan da yake yi ya kamata ya ba da dama ƙasa ta ci gaba."
Alhaji Abdulrahman Gonda, editan jaridar Daily Guide ne a nan Ghana, ya bayyana wa muryar Amurka muhimmancin janyewar shugaba Biden.
"Daukan shugaban ƙasa Joe Biden na Amerika zance ne da ke muhimmanci kwarai a duniya duka da Ghana. A Ghana jaridu da yawa, musamman shi jaridan gwamnatin Graphic da munamu wato Daily Guide, mun buga wannan labari saboda muhimmancin shi. Abinda mutanen Ghana ke fadewa shine wato ya nuna cewa demokrasiya abu ne da ya ci gaba a wannan kasan, saboda ra'ayin mutanen Democrat da mutane da yawa din da ma ba su American yi, shi shugaban ya kamata ya sauka inda wato shekarunsa suka kai da lafiyan jikinsa."
Matsayin Amurka na jagorar demokradiyyar duniya ya sake samun jinjina domin shugaba Biden ya ji shawara matsayin sa na shugaba, inji wasu al'ummar Ghana. Abdulmajid Musa mai sharhi ne kan al'amura yau da kullum.
Inji Bature way is victory for democracy. Ci gaba ne na demokratiya mu da muke koya a buke mulki da shi a duniya duka. Wanga akwai baba diwa da zamu koyi. Na farko ya hawo kujeran naki amma yanzu ya sauka. Malan shi shine mu ma mu yi mu doke shi mu ta misalai da kasashen mu na Afrika.
Mustafa daga Accra da dijin president Biden daga sai ta karo shugaban kasa na demokrat wannan daidai na ra'ayi da shi. Ya gwada kamar shi shugaba ne mai jin ra'ayin jama'a. Ga kuma ya kamata ya zama darasi ga 'yan siyasan Afrika. In jama'a kaza suka ce ba su wani kaji ka yi kire shi.
A sanarwar da shugaba Biden ya fitar na janyewarsa bai wata ba, ya ambaci sunan mataimakiyarsa Kamala Harris a matsayin wacce ya zaba ta mai gurbinsa. Kuma a lokacin da nake hada wannan rahoto, rahotanni na nuni da cewa jigajigan jam'iyyar na kira da amara wa Kamala Harris baya. Shin koya Amurka za su shirya wa mace a matsayin shugaban kasa kuwa? Malam Isa Abdulsalam yace
a tarihin America ma ita ne farkon vice president wacce ga wani shugaba ganga kasa da ke dan mace ne ba ta bayi ba ta da Amerika. Kure kiran da aka kawo ta kai na sa ta ce kamar ta san ita ne farko amma ba za ta zama karshe ba. Nasaranta a matsayin ta flag bearer ko shugaba na Democrat wanda dai kai shuga nasara a cikin an yi sun zama sun kafa gwamnati bayan 2024 wannan shine abin da yake ba zai yi musu sauki ba. Trump yace wai takara da Joe Biden ba mai wiya da takara da Kamala Harris. Domin ina ganin kamar ai American hali yau ba su shirya ko ba su yadda su ajiye mace ta shugabance su ba.
Alhaji Abdulrahman Gonda a nasa bangaren ya ce
zabar ita Kamala Harris da yadda uka kuma mace abu ne da mutanen Ghana ke son su duba me zai gudana daga wannan zaben da yayi mata cewa shin mutanen America za su bar mace ta iya ta zo ta zama shugaban kasa na wannan kasan. To muna duba abu ne da kowa ke tambaya ya gan me zai gudana a wannan zaben American da za yi.
Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdullah, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayin mushi.
Ba sararwa, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan Adam. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku tattaunawa da wakilinmu Mamur Kwari yayi da wasu masana harkokin ilimi a jihar Kano game da wani shiri na gwamnatin jihar ta Kano tare da wasu kungiyoyi na sa kai na ciki da wajen Najeriya kokarin da ake na bunƙasa ilimi a jihar. A wannan makon zamu karasa shirin ne da tattaunawa da wakilin namu yayi da Prof sa Kamilu Sanfage na Jami'ar Bayero akan hanyoyin da za a bi domin bunƙasa ilimi a jihar ta Kano da ma Najeriya baki daya.
Sunana Professor Kamilu Sanfage na tsangayar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Zan shugabanci kwamiti na shida wanda yake kula da batun alaƙar siyasa da ilimi. Na farko dai duk ƙasar da ta siyasantar da ilimi to ba za ta ci gaba ba. Domin abu uku idan ƙasa ta siyasantar da su gaskiya tana kan tafi da ɗorewar ta ne, akwai ilimi, akwai tsaro, akwai kuma batun gona na abinci. To a mu Najeriya gaskiya siyasa ta shigo cikin harkar ilimi sosai. Na farko dai yawanci mutane suna ganin ilimin kawai je kana yi ka ne ba a bashi mahimmanci ba, illa kawai a zo a yi taro irin wa'annan a yi maganganu a tashi. Sannan na biyu kuma wasu suna ganin shi wata karkatacciyar kuka ce mai daɗin hawa, ma'ana irin kuɗaɗen da ake zubawa a ciki za ka ga mutane ba wa'anda suke da alhaki da ɗaukan ba za su yi ba, sai dai a yi ta amfani da kuɗin da sunan ilimi din azurta kai. Sannan abu na uku kuma yanda siyasa ta shigo shi ne cewa duk yawancin shugabanninmu da suke maganar ilimi su ba sa yadda da wannan ilimin da suke bayarwa ba. Abin da nake nufi a nan shi ne za ka ga cewa misali za su ce za a ba da ilimi kyauta kuma ba shi da wani abu a ciki, ba wani inganci, sannan su ba za su yadda su sa 'ya'yansu a cikin wannan tsarin ba. Za su killace 'ya'yansu da su yi abu. Da haka ana fito da shi ne ta siyasa a nuna wa mutane an damu da shi. Bacin alal haƙiƙa ba a damu da shi ba, domin da mutum ya damu da shi a nan shugabanni 'ya'yansu a cikin tsarin za su, wanda kamar yadda yake a da a baya a da kaga zaka ga babu dan sarki, babu dan mai kudi, babu dan tadadin makaranta dai ake tafiya ayi. To amma yanzu an ware, idan gurin da mutum ba shi da dama ne sai yi ware ta mai zaman kanta a gida, idan kuma mai karfi ne ma ba ma a Najeriya ba zai tura ƴaƴansa karatu ba.
To yanzu wai da gaske ne babu alaka ko kadan tsakanin siyasa da ilimi, idan kuma akwai ta yaya ya kamata ta kasance?
To siyasa dai kamata yi akwai alaka tsakanin ilimi da siyasa, amma alakar yanda ya kasance ta zamanto, domin siyasa hanya ce ta warware matsala, ita ce za ta ba da shugabanci na yanda za a gudanar da al'amarin. Amma idan ka siyasantar da ilimin kamar yanda na faɗa a baya, to maimakon siyasa ta taimaka ilimin sai ta rusa ilimin kamar yanda muke da shi a Najeriya.
Ta yaya za a raba ilimi da wannan sha'anin siyasa din nan da ya zame wa ilimi alaƙaƙai a Najeriya?
Na'am, to gaskiya sai mun tsaya mun yarda cewa dukkanmu muna da laifi a wannan abu. Domin idan mutum ya yarda cewa abin ya lallace, to ya ɗauki mataki na farko na ya warware shi, sannan na biyu kuma sai kowannenmu ya yarda ya daina yaudarar kansa, ya daina yaudarar jama'a, ya shigo ya sa hannu a wajen gudanar da shi. Sannan na uku kuma duk abin da aka sa a wajen gudanar da ilimi a tabbatar an yi amfani da shi, domin ilimi inda yake inganci abu uku ne, huɗu ne ko biyar suke a ilimi. Na farko dai a ce akwai abin da ake kira manhajar ilimin, sannan na biyu akwai malamai, sannan na uku akwai ɗalibai, sannan na huɗu akwai kayan koyarwar, sannan na biyar akwai makarantu. To makarantu muka tafi ba da muhimmanci, babu malamai ingantattu, wa'anda ma ake da su ba a biyan su, ba a bi su abu, sannan tsarin manhajar ma ba ta ɗauki yanda za ta farfaɗo da abu ba. Don haka kaga in dai kana da wa'annan hudu, ko da ba makaranta ko a gindin bishiya ne, in dai kana da ingantattun malamai da ɗalibai da manhaja mai kyau da kayan gudanarwa na littattafai da abubuwa, za ka iya samun ingantaccen ilimi.
Amma prof, irin waɗannan taruka ta yaya za su farfaɗo, tunda yanzu burin a takarda gashi nan an yi turanci mai kyau, burin shi ne a raba siyasar da ilimin, amma a mayar da shi alaƙar da ka faɗa?
Na'am, to irin wannan taruka su suna nazarin matsalar ne, su yi bincike, su ba da shawarwari. Amma inda matsalar take shi ne aiwatar da wa'annan shawarwarin da aka yi a wannan taruka. Don haka idan dai a Najeriya ce in matsalar taro ne da ake yi, da tilimin warware matsalolinmu, domin za a yi a zo a gama duk a karkashe kuɗi, a ɓata lokaci, a zauna wa'anda suke da alhakin gudanarwar su ƙiyin aiwatar da shi. Shi sa kullum za ka ga a zo a yi taron a tashi sai zamanto jiya yau, ko kuma gwandama jiya da yau, domin duk abin da aka yi ba za a aiwatar da shi.
Shi ma a ɓangarensa Alhaji Yusuf Kabir da ke zama shugaban hukumar bunƙasa ilimi ta SUBEC a jihar ta Kano ya bayyana irin ƙoƙarin da hukumar ke yi na bunƙasa ilimi a jihar.
Muna so mu nusar da al'umma cewar ya abinda muka zo muka tarar harkar ilimi, akwai matsaloli Allah da iko suna da yawa kwarai da gaske. Matsalolin nan sun taba al'amura da yawa, harkar cewar yaran ba karatu a gaskiya in ka auna su za ka ba wani abin da za a faɗa ba ne. Karatunsu yana da rauni kwarai da gaske, babu kayan aiki, babu isassun malamai, babu isassun girinnuka. Makarantun ma da yake da girinnukan za ka ga yaran sun yi musu kaɗan girinnuka, babu kujerun da yara su zauna, babu shigo al'umma sun zuba wa gwamnati ido wanda ita kaɗai ba za ta iya ba. To sakamakon wannan gwamna Allah da ikonsa, tun farkon ran da aka rantsar da shi ya ce shi abin da zai ba fifiko shi ne ilimi, ilimi, ilimi. To daga wannan sai ya zo a wajen kasafin kuɗi nasa na wannan shekarar sai ya ba da wato kaso mai tsoka kwarai da gaske wanda ba a taɓa bayarwa ba a wannan jiha da jihohinmu kuma na Najeriya. To wannan abu na biyu. Na uku kuma sai ya ce al'umma ku shigo, gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba. To sakamakon wannan shigowar al'umma shi ne aka yi haɗaka, jama'a suka zo da mutane, kungiyoyi na duniya aka haɗu, aka ce ya kamata a kirawo ƙwararru a tattauna wannan matsalolin, kuma a samu hanyoyin da za a fito daga wannan matsalolin.
Masu raro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu a Kano Mahmud Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da dai ta shirin Julie Lloyd Gresham na ku baban ya jibrinki cewa huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kira
to gashi ka da tawagarka yanzu ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Sako na farko ya fito ne daga Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijau sai Aisha Ustani Dangote Karasuwa a ƙarshe da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Kuka ce shugabannin Najeriya dan girman Allah da manzansa kuma yar mana da tallafin man fetur mun yafa duk wani aikin da kuka ce za ku yi mana domin wallahi mun gaji da gafara sa haye ba mu ga kaho ba. A ƙarshe kuka ce muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana agajin gaggawa kuma samu sauki a rayuwa. Sai sako na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda kace Najeriya kenan a inda aka bar talakawa da cin kanzo da shan garin kwaki shi ma fa ku sani sai mai hali. Sai muka ji labarin cewa ƴan majalisun ƙasar tamu ta Najeriya suna lakuma miliyoyin kuɗi sama da miliyan 30 a duk wata a matsayin kuɗin albashi da allowance. Tabbas wata shari'a sai a lahira. Sai sako na gaba shi ma na haɗin gwiwa da ya fito daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai sai Ilyas Yakubu Digawa a ƙarshe Yakubu Mai Asi da Baraka. Kuka ce salam VOA Hausa. Yau sama da makonni uku kenan da gwamnatin mulkin sojin ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar ta ƙaddamar da fara saida shinkafa mai rahusa a babban birnin ƙasar wato Yamai. To amma har yanzu shiru kake ji a sauran jihohin Nijar bakwai. Kira ma'anan ga gwamnatin shine ya kamata a samar da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa ta hanyar samar da irin wannan shinkafa mai rahusa a sauran birane da ƙauyukan ƙasar Nijar domin su ma 'yan ƙasa ne kuma su ma suna da buƙata. Da fatan Allah ya mana mafita baki daya. To amin sun ma'amin. Sai sako daga Umar Ari. Kace salam VOA Hausa. Mu dai fatan mu da addu'ar mu a koda yaushe ita ce Allah madaukakin sarki ya kawo mana dawamin zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Masu haro sai a cigaba da aika sakonni masu ma'ana. Sai anjima ku.
To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaicen labarin janyewar shugaban Amurka Joe Biden daga takarar neman tazarci a wa'adi na biyu shine maudu'in da yafi daukan hankali a kafafen sadarwa a ƙasar Sin yau Litinin cikin wannan tazarruwar da aka fitar jiya Lahadi da rana a Amurka. Biden ya sanar da cewa ba don komai ya dau wannan matakin ba illa don ya mai da hankali akan yi wa ƙasa hidima a matsayin shi na shugaban ƙasa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nufi Washington yau Litini inda ya bar baya da kura yayin da ake ci gaba da gwamza kazamin fada don gabatar da jawabi a gaban Majalisar Amurka a daidai lokacin da ake fuskantar rashin tabbas bayan da Biden ya janye takarar shi na neman tazarci a wa'adi na biyu. Daruruwan bakin haure ne daga kasashe daban-daban suka nufi kan iyakar kudancin kan iyakar Mexico a kafa yau jiya Lahadi a yunkurin ganin sun ketara zuwa Amurka. Wasu daga cikin mutanen sun ce fatar su ita ce su karasa Amurka kafin zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba domin suna fargabar cewa har idan Trump ya yi nasara a zaben zai cika alkawarin da ya yi na rufe kan iyakar Amurka da Mexico. Sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden mai shekaru 81 ya sanar da janyewar takarar shi na neman tazarci a wa'adi na biyu sannan ya ayyana mataimakiyar shi Kamala Harris a matsayin wacce take so ta mai gurbin shi a takarar zaben lamarin muryar Amurka ta jiyo ra'ayoyin wasu a birnin New York.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wannan sabon shirin. Yanzu a madadin Ashimu Azu wadda take ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandu da Wamai da kuma engineer mu na yanzu a Sredo ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wa salam.